alkaluma daga hukumar yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF sun nuna an haifi yara 20,210 a ranar 1 ga Janairun wannan shekara a Najeriya. Wannan dai na nuna yadda ake samun karuwar jama'a cikin sauri a Najeriya. Dakan kan karfafa daukar matakan tazarar haihuwa. Ana kiyasin zuwa 2050 Najeriya za ta zama ta uku mafi yawan jama'a a duniya. Hukumar ta UNICEF ta nuna jiyayin cewa wasu daga cikin yaran ba za su wuce kowunin da aka haife su ba, za su koma ga Allah don matsalolin da aka iya kaucewa. Kwararre kan kula da lafiya matakin farko a kasashe masu tasowa Dr. Labbo ya ce hukumi na daukar karin matakai.
An fahimci cewa mata da yara kusan miliyan guda sukan rasu a shekara. Don haka sai aka fito da wannan tsari na federal gamma wanda zan hashtag ma gaba ɗaya zan kowace jiha suka ɗauki wannan domin a ga wadaje a ceto su da mace-mace su zan kaiwa asibiti a hana daukar ciwon na HIV din ga uwa ta zuwa ga jinjiri sannan ya kasance a zan kamfani da gidan sauron ga an gaito kasashe guda biyar kamar Malawi, Mozambique, Democratic Republic of Congo, Niger da kuma Najeriya domin ya kasance a ga kowace ƙasa ta yi nata domin harhado da hana yara su kuma mutuwa a dalilin malaria da gudawa da kuma abin da aka ce munmuna ciwon haƙarƙari. To shine aka kawo a yi wannan saboda kamar ku sani an koyar da ma'aikacin ƙauyuka wanda ya kasance zan suna nesa ga asibiti tsawon matsayin kilomita 5 daga inda kila asibiti ko kuma akwai ruwa tsakanin su ko kuma akwai daji ko kuma akwai wani abu da zai hana su zuwa asibiti amma na wannan aka ce hard to reach a turanci. Ba dole sai sun yi karantun lafiya ba a koyar da su yadda za su iya gane malaria ta amfani da wanga abin awo din gana malaria a wani aksam rapid test kit a gwada musu da za a bada magani ya rage yawan mace-mace kwarai daga saboda an fahimci cewa mafi yawancin mace-macen gane yara akan malaria da wannan cututtuki suka mutu ne tun kafin su tafi asibiti.
Ita ko director rigakafi ta hukumar lafiya matakin farko ta Abuja Dr. Rukayyawa Mako ta ce shayar da yara nonon uwa shine rigakafin farko.
Idan aka haifi jariri ana shayar da shi nono ba sai an kashe kuɗi wajen sayan madara ta gwangwani ba, shayar da shi ko kuma a tsaya a ce ana neman nonon akuya ko nonon shanu ko wani abu ne abincin gwangwani dai wanda za a ba jariri. Nonon uwa yana zuwa ne a lokacin da ta riga ta haihu, yana zuwa daga kwakwalwarta, baya bukata wani kuɗi ko wani abun nan, kawai abin da ake bukata mace da ta haihu ta ci abinci ingantacce, in ta ci abinci ingantacce ta kushe tana da koshin lafiya ba wani abu, nonon uwa zai zo muddin dai aka dora yaro a jikin shi. Bayan haka kuma kaga mai gida zai iya samun sausauci akan kula da ita wanda ba sai an sayi ma jariri wani abu ba. Idan ana ci da yaro da abincin gwangwani, gwangwanayen nan za a yar, in aka yar aka zubar a ko ina za ka ga rashin tsafta ya samu tun daga cikin gida har zuwa unguwa.
UNICEF ta ce yaran da aka haifa a bana na da damar ganin karni na 22 musamman in aka samu kulawa. Hukumar ta bada misali da cewa in aka haifi yaro a kasar Sweden zai iya ganin shekara ta 2100 amma yaro a demokradiyyar Congo ba zai iya wuce shekara ta 2075 ba. Nasiru da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.